Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana wannan kana akan mitoci 25, 31 da 49. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zankon FM na VOA Africa da ke mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio kuma si a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da ko ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Masararro assalamu alaikum sarfi lahashin kuma ne tare da Amina Bahara Auna da masaran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin cikin shirin za a ji cewa majalisar dinkin duniya ta ware 22 ga watan Maris na kowace shekara a matsayin ranar ruwa ta duniya inda ake gudanar da bukukuwa daban-daban a duk faɗin duniyar haka kuma za ku ji cewa rundunar ƴan sandan jihar Filato ta saka dokar hana zirga-zirga a duk faɗin jihar yayin da ake gudanar da zaɓuka a wasu rumfunan zaɓe a jihar daga nan kuma za mu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku da yake ranar juma'a ce kamar yadda muka saba babu wani maudu'i da zamu saka a yau lambar da za ku kira ita ce 2022 2655 kada manta sa alamar tara plus sannan a ƙara alamar ta sannan a jero lambar sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga kasar Kamaru amma kafin nan ga Amina dauke da labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum ga kuma yadda duniyar ta yi ne Ma'aikatan agaji sun fuskanci yanayin rudani da koke-koken neman taimako a Mozambique yau Juma'a a yayin da ruwan da yayi ambaliya ya lafa har suka samu damar zuwa wuraren da bala'in ya shafa mako guda bayan da muguwar guguwar Idai ta ratattaka kudancin yankin nahiyar Afrika Ana sa ran adadin waɗanda suka mutu zai ƙaru yayin da ake ci gaba da gano gawarorkin mutane. Jami'ai daga cibiyoyin bada agaji sun bayyana mamakin su akan tsananin barnar da guguwar da kuma ambaliyar ruwa suka janyo. Yanzu haka an tabbatar da mace-macen sama da mutane 600 a Mozambique da ke makwabta da Zimbabwe da kudancin Malawi. Gwamnatin Mozambique ta ce tana sa ran akalla mace-macen da aka yi za su kai 1,000 ko fiye da haka. Haka kuma guguwar ta shafi mutane fiye da miliyan 1,700. Wannan ce guguwa mafi muni da aka taba gani da ta shafi yankin cikin shekaru sama da 20. Dubban mutane sun tattaru yau Juma'a don jana'izar gama gari da aka yi a wata makabarta a New Zealand inda aka binne mutane 26 cikin 50 da suka rasa rayukansu a harin kai mai uwa da wabin da aka yi a wani masallaci ranar Juma'a da ta gabata. Mai mafi karancin shekaru a cikin mutanen shine wani yaro dan shekaru 3 da haihuwa. Da safiyar yau a wani taron addu'o'i da aka yi a wani masallaci da ke tsallaken wurin da aka yi da aka kai mummunan harin na Christchurch Imam Gamil Fauda yayi jawabi ga dubban jama'ar da suka taru
We are broken hearted but we are not broken We are alive We are together
yace muna da nauyin zuciya amma hakan ba zai karya mana gwiwa ba muna raye kuma muna tare mun kuduri aniyar ba za mu bari wani ya kawo mana rarrabuwa ba Fauda ya kuma yaba da Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern akan abin da ya kira karfafa iyalansu da ta yi da kuma yadda ta mutunta su ta hanyar rufe kanta da dan kwali a lokacin da ta je jajanta musu ya ce shugabancin Prime Minister wani abin koyi ne ga duniya mata a fadin New Zealand sun daura kallabi yau Juma'a don nuna goyen bayan su ga al'ummar musulman kasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Shugabannin kasashen duniya sun caccaci sanarwar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi mai cewa Amurka za ta amince da ƴancin Isra'ila da mallakar tudun Golan. Ma'aikatar harkokin wajen Siriya ta faɗa yau Juma'a cewa sanarwar da shugaba Donald Trump ya yi bata dace ba. Ma'aikatar da take birnin Damascus ta ce sanarwar da Trump ya yi ba za ta sauye ainihin gaskiyar cewa yankin na Golan na Larabawa da Siriyawa ne, ba kuma zai ci gaba da kasancewa nasu. Sanarwar ta nuna a fili yadda Amurka ke watsi da dokokin ƙasa da ƙasa da yadda ta kuma saba ƙudurorin ƙasa da ƙasa, musamman ƙudurin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba 497. A cewar ma'aikatar ta Siriya ta kuma ƙara da cewa sanarwar Trump na barazana ga zaman lafiya da kwanciyar hankalin ƙasashen duniya. A yakin shekarar 1967 da aka kwashe kwanaki shida ana yi ne, Isra'ila ta kwace yankin na tudun Golan, kuma tun a lokacin yake hannunta. Shi ma shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ce sanarwar Trump na gab da jefa yankin cikin wani sabon rikici da tashin hankali.
Amina Bahar Auna kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a yau ranar 22 ga watan Maris rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar ruwa ta duniya. Akan gudanar da bukukuwan irin waɗannan ranaku ne a dukkan ƙasashen duniya, sai dai wasu da akan gudanar da irin waɗannan bukukuwa domin su ba su ma san ana yi ba saboda rashin samun ingantaccen ruwan sha a garuruwansu. Ga rahoton Haruna Dauda.
Ranar 22 ga watan Maris din kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar ruwa na duniya. Zan sake duba hanyoyin da za su samar da ingantaccen ruwa ga al'umman duniya baki daya. Akan gudanar da irin bukukuwan waɗannan rana ne a matakai daban-daban, kama daga gwamnatocin ƙasa da ƙasa har zuwa gwamnatocin jihohi. Sai dai a wani lokutan jama'an da akan gudanar da irin wannan rana domin su ba su san ma da zamar irin waɗannan ranaku ba. Ganin cewa har yanzu mafi yawan al'umma na fama da ƙarancin ƙarshen ruwan sha da ma na amfanin yau da kullum. Na dai zai cikin sanoni 'yan gudun hijira da ke garin Mungudu, inda na garewa idanu na yadda jama'a ke fafutuka wajen neman ruwan sha da kuma ruwan da za su yi amfani da shi irin na yau da kullum.
Duk ruwa kuke jira nan? Ya ruwan yake barin da yanayin wurin? Rijiya ne wannan ko menene mama? To suka bar kwanan da za ku kuna neman wannan ruwa?
Ina nan dai kai lokacin da kawai sai lokacin da Allah ya ba mu.
Lokacin da Allah ya kawo. Kai ma dan guji ran yaro? Daga naka zo kai?
Doro.
A kuna samun ruwan?
Eh.
Ana ba mu ko? A bakon da kiyawa nawa ko minti nawa?
Gaskiya za mu kuma dan awa ɗaya muna jira.
Awa ɗaya?
Na kuma zai ci sansanin 'yan gudun hijira da ake kira Teachers Village da ke cikin garin Maidugurin, inda kuma na tadda wasu mata da kananan yara sun fito suna ta faman wanke-wanke a wata gidan gina bulo da ke daura da sansanoni 'yan gudun hijiran sakamakon rashin isasshen ruwan sha a waɗannan sansanoni.
Farko ya sunan malaman?
Atita.
Ok, Adiza ko?
Eh.
Ok, amma na ga cikin zo nan kina wanke, babu ruwa ne a camp ɗin ko zo nan?
Babu ruwa.
Ba ruwa ko?
Eh.
Eh, to anan din kuna samun ruwa ne anan kuna wanki?
Eh.
To sa suke ba ku ko kuna saya ne?
Eh.
Kyauta suke ba ku ko kuna saya?
A'a.
Kyauta ne?
Eh.
Kai ma kin zo wankin ne?
Eh.
Mai sunan ki?
Maryam.
Maryam, ga kina ganki har da tabarman ki, za ki je wankewa ne?
Eh.
Daga camp kika fito?
Eh.
To babu ruwa ne a inda kuke zama a camp din?
Ruwa ne mana karanci, kuma ba su kawo ruwan ba, kuma dan kadan suka kawo mana. Maji sun riga sun juya ruwa suka zuba mana dan kadan. Yanzu ma aka jarkokin mu suna la, yanzu aka gidan mu babu ruwan sha ma. Sai muka je muka makota muka roko.
To gashi na ganki har da bucket, kuma zaki debo ruwan sha kenan sannan ki wanke ko?
Eh, idan na gama wanke zan iya bu ruwan sha, kuma zan shanya kayan namu, idan ya bushe sai in dauka in tafi.
Ala kuke samun wannan ruwan da kuke wanki da shi?
A cikin nan gidan kuma
ne. Da kuka bulo?
Eh, kuma mai gidan ne yana taimaka mana.
Kyauta ake ba ku kuna siya ne?
Kyauta ake ba mu, kullum muna zuwa, idan dai har ba mu da ruwa muna eba.
To ko me gwamnatin jihar Borno ke yi ne game da samar da tsaftacce kuma ingantaccen ruwan sha ga al'umman jihar Borno? Tambayar ki ne wa kwamishinan ma'aikatan harkokin ruwa na jihar Alhaji Zanna Jabu. Ga kuma abin da ke cewa
dama inda muke bada ruwa wurare biyu ne. Muna da water treatment plant daga Aloro water pumping station zuwa water treatment plant. Muna da ground water muna da boreholes manya manya a cikin garin nan da generator Allah ya sani jama'a sun sheda muna bada mai ana tada generator do wannan garin da duka population bai fi miliyan 3-4 ba yanzu a Maiduguri in an ce za a je a duba lissafin mutane da suke nan za su kai miliyan 6-7 a nan dole dama ruwan da ka tana dawa mutum miliyan 2-3 by the time in population din yayi wa yani ga 2-3 ana fuskantar kalubale daya biyu haka amma mu muna yin ruwan ana treating nashi Allah ya sani
Alhaji Zanna Jabu kenan kwamishinan ma'aikatar ruwa na jihar Borno ke bayani kan bikin ranar ruwa na duniya da kuma ake gudanar a yau 22 ga watan Maris din wannan shekara Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to madalla a gaida Haruna Dauda Rundunar 'yan sandan jihar Filato ta kafa dokar hana zirga-zirga lokacin da ake gudanar da zabukan da za a yi a wasu rumfuna 40 a fadin jihar Zainab Babaji na dauke da karin bayani
Rundunar 'yan sandan jihar Filato ta sanya dokar hana yawo a duk fadin jihar yayin gudanar da kammala zaben da za a gudanar gobe Asabar a rumfuna 40 a kananan hukumomi 9 na jihar ta Filato a wata sanarwa dake da sanya hannun kakakin rundunar 'yan sandan ta jihar Filato DSP Theophilus Tena tace dokar hana zirga-zirgar zai fara ne daga karfe 6 na safe zuwa karfe 6 na yamman gobe Asabar sanarwar tace daukan matakin hana yawon mutane da ababen hawa ya zama tilas saboda a ba jama'a damar su sauke hakkin su na gudanar da zaben wanda suke so ba tare da wata musgunawa ba sanarwar tace matakin zai hana waɗanda ke da niyyar zuwa kananan hukumomin da za a gudanar da zaben dan ta da fitina Rundunar 'yan sandan ta hori al'ummar jihar Filato da su bi doka su kuma hada kai da jami'an tsaro don tabbatar da zaman lafiya a jihar. Na tattauna da wasu a cikin garin Jos don sanin yadda suka ji da dokar hana zirga-zirgan.
Abbas Ibrahim. To ai hakan shine mafita tunda dai gwamnati ta riga ta bada umarni dole a bi doka ai. Mu dai addu'ar mu Allah ya sa a gama lafiya wanda Allah ya bashi umarni ya ci Allah ya bashi ikon gudanar da tafiyar da muke da alƙawarkan da ya dauka. Wanda kuma sauwa Sirungu Mukaddara
Yohana M. Kwa Eto yenda abubuwan suke tafiya bamu a jin dadi dalilin shine yau aiza be mutum ya je ya shara na ya jumre ya kashe dukan ayyukan da ya kamata yayi sai a zo a sanar kuma wai an kashe yakan sa mutane ma a maimakon in an sake sa fixin wani rana sai kaga mutane sun ji kiwon zuwa kuma za a soma gani da cewa ai muna yi ma ba amfani da shi
Laraba Ayuba muna gani kama ana sare mana a kasuwa don saboda sai mun fita tukuna mu je mu nema kin ga wannan wake na siya gashi ban san da shi akan kudin da na siya ba da wannan sai gobe in samu kudin moto zan tashi daga gida in biya kudin moto zan siya kaya kuma bashi kuma ban sai ba sai mun rufe in je gida wani aje siyasa kuma ban sai ruba din ba tun da haife ni ban taba gani ido wannan zaben da yake ya wannan na shekara wannan ba mun gama sai a ce wai kuma ba yi ba wai sai kuma za a sake
sunana Jibrin Abubakar ito mu gaskiya ba mu tunanin mun tashi hankali sunan al'amarin sai dai fatan zaman lafiya burin mu a zauna lafiya
a gefe guda kuwa hukumar zabe mai zaman kanta a jihar Filato tace ta kammala duk shirye-shirye don gudanar da zaben kwamishinan zaben a jihar Filato Malam Halilu Fai yace an kammala rarraba kayayyakin zaben a wuraren da za a gudanar da zaben a wata sanarwa da jami'in wayar da kan jama'a na hukumar zaben a jihar Filato Saratin Imahiye Rebo ya aikewa muryar Amurka ta bayyana cewa hukumar za ta bi ka'idodin zaben kashi na 47 wacce tace duk inda ba a yi amfani da na'urar tantance masu kada kuri'a ba za a soke zaben Sanarwar ta ce ka'idar zaben ta amince da a sa sifili a wurin da aka samu turjiya ko aka wargaza kayan zabe. Ta kuma ce duk inda aka samu tashin hankali kafin sanar da sakamakon zaben hukumar na da hurumin sa wata rana don sake gudanar da zabe a rumfar zaben da hargitsin ya auku. Tun farko dai hukumar zaben ta sa ranar 23 ga watan Maris ne don kammala zaben gwamna da ta ce ratar da ke tsakanin 'yan takara biyu da ke kan gaba bai kai yawan kuri'un da aka soke ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To madalla a gaida Zainab Babaji, in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan duk wasu batutuwa da ke damun ku kafin nan a shakata da wannan waka da ke bisa faifai.
Thank you. yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka daya, sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1 202 205 2655.
To madalla, mun samu kiran mu na farko daga Keddi. Wane ne akan layi?
Umar Siga daga Yawuri Shahar ce.
To malam Umar, me ke tafa da kai a yau?
Ra'ayi nake so na bada game da abubuwan da ke gudana da ya shafi zaɓe. Fata Allah Ubangiji ya sa a yi zaɓe lafiya, sannan kuma mu kai zuciya nesa musamman matasa. A kiyaye bangon siyasa banda zubar da jini, Allah Ubangiji kuma ya sa a yi zaɓen lafiya a gama lafiya.
To malam Umar, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Nijar. Wani ne akan layi? To malam nan Nijar, to da alama dai naji alamar gocewar na Nijar da kallai. To ga wani kira kuma ya shigo mana daga Zamfara. Wani ne daga Zamfara?
Allah ya canje ka. Sunana Bashiru Muhammadu, chairman da baku labari ban muku bayar.
To chairman Bashir, me ke tafi da kai a yau?
Abin da aka tafi da ni, ina ma sauran al'ummomin kasar Zamfara, Sokoto, Kano. Fatan Allah ka sa su ƙara zaɓe lafiya, su da na sandarar zaɓe, su da ake tunanin cewa sun san ƴancin kansu a jihar Kano da Zamfara da Sokoto. Da haka muna masa fatan Allah ka sa su ƙara zaɓe lafiya.
To amin chairman Bashir, mun gode kwarai daga wannan da wannan saƙon naka. Bari mu je jihar Niger. Wani ne ya kalla daga Niger?
Ibrahim mai wankin hula a garin Maigode a Akinba.
To malam Ibrahim, fili gare ka.
To gaskiya ni ra'ayina a yau bisa ga ainihin ƴan takarkarinmu ne waɗanda suka ci zaɓe da waɗanda suka faɗi. To ra'ayina a kan su waɗanda ainihin ba su koma a kujerunsu ba, kar su zargi kowa su ce ba a so su ba ne ba ko an ƙi su, a'a, su suka ƙi mu kuma su suka ƙi jama'a. Don saboda Allah ya ba su mukami wanda yake za su ji sausan na ƙasa gare su, ba su tsaya sun yi aiki ba. Rashin yin aiki na shi yasa suka faɗa a kujerar da suka faɗi.
To malam Ibrahim, mun gode kwarai da gaske da wannan, da fatan sun ji kuma nasu da fata sun san dalilin da yasa jama'a ba su zaɓe su ba. To bari mu je Bauchi. Wani na kallaye ga Bauchi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To malam Ayuba Garba, muna sauraron ka.
To ra'ayina na yau, ina kira ga sabbin ƴan majalisunmu da za a rantsar da su na Najeriya. Idan an rantsar da su, da Allah su kawo mana kudirin da za a rage kudin shiga makarantun gaba da secondary school, abin da ya shafi digiri da diploma da NCE da kuma certificate. Yana da kyau a rage wannan kudi ma talakawa, saboda mu samu daman yin karatu. Idan aka rage kudin, talaka zai samu daman ya tafi wannan gaba da makarantar secondary school. Nagode. Mai magana Ayuba Garba Imam, Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To malam Ayuba Garba Imam, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu garzaya Jigawa. Wane ne akan layi daga Jigawa?
Sama'ila Babalde ne.
Sama'ila kace?
Sama'ila injiniya Babalde ba.
To malam Sama'ila, menene a ranka a yau?
Mu a ran mu, muna fatan zaben nan da za a yi shi, Allah Ubangiji ya sa a yi shi lafiya, a gama lafiya.
Amin.
Wanda muke fata kenan.
To malam Salo, mun gode. Ismaila, mun gode kwarai da gaske da wannan fata da kai. Bari mu je Yobe. Wane ne akan layi daga Yobe?
A suna magana da Muhammad Usman Sharif ne daga nan gashi a jihar Yobe.
To Muhammad, muna sauraron ka.
A ra'ayina a yau shine, suna kira ga mutanen jihar Yobe, mutanen jihar Kano, su fito kunsu da kwarkwatar su, su zaɓi abin da suka so. Kada su sake amsa kamshi da wata barazana da za a yi musu dangane da ƙarfin mulki da ake ƙoƙarin nuna musu. Kawai su zaɓi cancanta shi ne abin da nake kira.
To malam Muhammad, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Filato. Wani ne akan layi?
Muna magana da Alhaji Babaji Gwanjojin Filato kan.
To Alhaji, menene ra'ayinka a yau?
Ra'ayina game da wannan zaɓe da za yi, Allah ya ba wanda ya rabo sa'a, don Allah kuma jama'a lokacin sa da hankali su zai koyi ta jihar Lagos wanda yace ya kira wanda bai ci ba ya kira wanda ya ci ya mutu ya far mulla bayan haku kuma na sakon ku biya biyo bi wallahi ajar filato an dame mu da satar yara yanzu sace dan wani abokin mu iso yara yaro da kofar gida ya dan shekara 4 a taya mu da addu'a Allah ya ayyana wannan yaro
to alhaji muna ta ko addu'a Allah ya bayyana duk wadanda aka sata kuma da fatan hukumomi za su dauki mataki domin ganin an dakatar da irin wannan faruwar nan lamari to bari mu je Kaduna wani ne aka layi da Kaduna
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
amin wa alaikum assalam
manjar mai barka da yamma
a sarfi da Hashim ne
to sarfi barka da
aiki yawa barka dai
Kurara Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa yau Juma'a menene ranka?
Gaskiya yau Juma'a ni bakin ciki nake tattare da shi yau.
Me ya faru?
Saboda bakin ciki na a ce kaman babban malamin mu mahaddacin Qur'ani Hafizun Qur'ani Ahmed Suleiman Kano bawan Allah nan an kama shi na hannun kidnapper jau kwana kusan 5 yana tattare amma an kasa gwamnatin mu na Najeriya da ƴan siyasar mu na ƴan Najeriya ba wanda ya iya tunanin da za a karɓi wannan bawan Allah inda wani ɗan siyasa an kama ba za a yi 24 hours ba an kama Olufalaye gwamnatin tarayya da 24 hours ba da aka dawo da shi amma mahaddacin Alƙur'ani babban mutumi kamar Malam Ahmed Suleiman Kano a kasa karɓo shi gaskiya wannan abin takaici ne abin bakin ciki ne muna kira gwamnatin tarayya duk inda za a yi a sai za a karɓi wannan bawan Allah karshe ina kira ina godiya da wannan ra'ayi da na samu Alhaji Musa Garo a tashi lafiya
to Alhaji Musa Allah ya bayyana shi da fatan za a samu karɓo malam to bari mu je Niger wani ne akan layi daga Niger
Abdullahi mai godiya
to Malam Abdullahi muna sauraron ka
an barka da wani
yawa baka da malam
na ra'ayi ta kace ce ne inda ni ga dan majalisa mu da mun ka zaba na majar to a lokacin da ake fafutukan neman wannan zaben an cece kuce da shi da yawa amma da Allah ina so ya samu kwanciyar hankali da ya kula da talakawa sun ka zabe shi ba kowa a wannan kujeran ba ne ko kare fuskantar wanda suke mashi wannan aikin din saboda muna da korafi a kan shi da yawa
to Malam Abdullahi da fatan sakonka ya je inda ya kamata to bari mu koma Yobe wani ne aka layi daga Yobe
kari dana ne daga karamar hukumar garin a jihar Yobe
kai da muna sauraron ka menene a ranka yau
farko sai yi fatan alheri ga mutanen da za a yi zabe gobe a dukkanin jihohin da za a yi zabe lokacin na yau mutanen PDP mun tuwa suka yi ne inda kamar mulkin su ne fawa da na jihohin da annada an dauka saboda yanzu gaskiya ta bayyana shugaba mun samu mai adalci hukumar zabe mun samu mai adalci shine aka kawo wannan ayyawa da
to Malam Abdullahi mun gode kwarai da gaske da daga wayanka kuma daga dawayin kuma kawo karshen daga wayoyin mu a yau sai kuma a ranar litinin idan Allah kai mu za mu sake wa ku da mu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mara ayyukan ku mun gode to har yanzu dai ana sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon mu ke cewa karfe 5 saura minti 5 yanzu kuma sai
wasanni a takaice kulabdin kwallon kafa na kasar Comoros sun saba a duniya wunde tun ranar Alhamis din da ta gabata kan shirye-shiryen su na gwabzawa da kulabdin kwallon kafa na kasar Jamhuriyar Kamaru inda Mutubu Lions domin neman tikitin zuwa gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka wanda kasar Masar za ta karbi bakuncin kasashen nahiyar Afirka a wannan shekarar za a buga wasanni gobe 23 ga watan Maris a filin kwallon kafa na Ahmed Ayijo dake birnin Yaounde alƙalin da zai busa gasar ƙungiyar kwallon kafa ta nahiyar Afirka CAF ta zabo Bakari Papa Gasama dan kasar Mali malamin kwallon kafa na kasar Jamhuriyar Kamaru Clarence Zidop ya kira masa takale da daga cikin gida da ma kasashen ƙetare har da tsohon mai tsaron gidan kasar ta Kamaru Idris Carlos Kameni wanda a shekarun baya tawarosa ta haska sai dai kuma za a gudanar da wasanni cikin farin ciki kasancewar masu garkuwa da al'umma a bangaren yan awalin kasar Jamhuriyar Kamaru sun sako coaching din Young Sport Academy Emmanuel Dumbe Boso wanda ya kwashe yan kwanaki a hannunsu bayan an biya kudaden fansa na sifar
kasar miliyon biyu Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru.
To a gaida Muhammad Awal Garba yanzu kuma da wannan muka zo ga shirin na karshe labarai a takaice.
Agaji sun fuskanci yanayin rudani da koke-koken neman taimako a Mozambique yau Juma'a a yayin da ruwa da yayi ambaliya ya lafa har suka samu damar zuwa wuraren da bala'in ya shafa. Mako guda bayan da muguwar guguwar Idai ta tattaka kudancin yankin nahiyar Afrika. Ana sa ran adadin waɗanda suka mutu zai karu yayin da ake ci gaba da gano gawawwakin mutane. Jami'ai daga cibiyoyin bada agaji sun bayyana mamakin su akan tsananin barnan da guguwar da kuma ambaliyar ruwa suka jawo. Dabban mutane sun tattari yau Juma'a don jana'izar ga magari da aka yi wa makabarta da aka yi a wata makabarta a New Zealand inda aka binne mutane 26 cikin 50 da suka rasa rayukansu a harin da aka kai a wani masallaci ranar Juma'a da ta gabata. Mai mafi karancin shekaru a cikin mutanen shine wani yaro dan shekaru 3 da haihuwa. Da safiyar yau a wani taron addu'o'i aka yi a wani masallaci da ke tsallaken wurin da aka kai mummunan harin na Christchurch. Imam Gamil Foda yayi jawabi ga dubban jama'ar da suka taru. Shugabannin kasashen duniya sun caccaki sanarwar da shugaban Amurka Donald Trump yayi mai cewa Amurka za ta amince da yancin Isra'ila na mallakar tudun Golan. Ma'aikatar harkokin wajen Syria ta faɗa yau Juma'a cewa sanarwar da shugaba Donald Trump yayi bata dace ba. Ma'aikatar da ke birnin Damascus ta ce sanarwar da Trump yayi ba za ta sauya ainihin gaskiyar cewa yankin na Golan na Larabawa ne da Siriyawa kuma zai ci gaba da kasancewa nasu. Sanarwar ta nuna a fili yadda Amurka ke watsi da dokokin ƙasa da ƙasa.
To madalla da fitattun labarin mu ga ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za ku iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na boahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Amina Bahar Auna da ta gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarni ta da shirin da ma injiniya mu na yau Mr. David. Ni Sarfila Hashin Gumal ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya. Assalamu alaikum.